sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Aisha Ma'azu. Sauraro abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Na yau ranar Alhamis 21 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, ya fuji cewa kasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya sun dawo alkawarin kare sake faruwar mummunan bala'i da matsalolin tattalin arziki da mutuwar jama'a da cutar COVID-19 ta haddasa. Sannan za ku ji cewa sakamakon juyin mulki da sojoji suka yi a Niger da ma yanke wutar lantarki da Najeriya ta yi wa kasar ta jefa kamfanoni cikin mawuyacin hali. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba na Sulan Mumin Farma, inda shirin ya tabo batun yadda na kasassu a Burkina Faso suka rungumi sana'a maimakon yin bara domin dogaro da kai. Sai kuma sharhin jaridin Ghana, amma kafin nan ga Aisha Ma'azu da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran kamar yadda muka same su. Shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila ta faɗaɗa matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yiwuwar yi wa dokokin shari'ar Isra'ila garan Bawul, waɗanda masu suka ce yana yi wa demokuraɗiyyar ƙasar barazana, duk da cewa ya tabbatar da cikakken goyon bayan Amurka ga Isra'ila. Biden ya yi wa Prime Minister gargaɗi ya ce, za mu tattauna kan wasu muhimman batutuwa. A al'adance ana gayyatar duk wani sabon shugaban Isra'ila zuwa fadar White House bayan kama aiki da makonni, amma wannan shine karo na farko da Biden zai yi wata ganawar diplomasiya da Netanyahu, watanni tara bayan da Prime Minister ya kafa gwamnatinsa mai tsatsauran ra'ayin mazanjiya. Ukraine ta gabatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen Turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta Ukraine. Hungary, Poland da Slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga Ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar Juma'a, tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manoman su cikas, lamarin da ya sa Kyiv shigar da ƙara a kungiyar kasuwancin na duniya. Mamayar Rasha a Ukraine a shekarar da ta gabata ta datsewa Ukraine hanyoyin fitar da kayayyakinta. Kungiyar Tarayyar Turai ta samar mata da wasu hanyoyi ta ƙasa da za ta iya safarar kayayyakin zuwa kasuwannin duniya, abinda EU ta kira hanyoyin haɗin kai. Manoma a ƙasashe masu makwabtaka da Turai sun yi zanga-zanga, suna cewa ana jibge abincin Ukraine a kasuwanninsu na cikin gida, lamarin da yake karya farashin kayayyakinsu. Gwamnatin Biden ta ba da sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin korona da zai baiwa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta baiwa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwaji guda 4 ga kowane gida. Manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta korona da ke zuwa, wato a lokacin hunturu. Ma'aikatar lafiya da ayyukan al'umma ta ce za a iya zuwa adireshin yanar gizo a covidtest.gov domin samun kayayyakin gwajin daga ranar 25 ga wannan watan na Satumba. Sannan za a aike wa mutum kayan gwajin da aka samar a kyauta har gida. Tuni gwamnatin ta baiwa kamfanoni a jihohi 7 kuɗaɗe da zimmar samar da kayan gwajin miliyan 200 domin wadatar da su don amfanin gwamnati. To, labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A wani taron koli da aka yi a jiya Laraba a gefen babban taron Majalisar Dinkin Duniya, kasashe mambobin majalisar sun dawo alkawarin kare sake faruwar mummunan bala'i da matsalolin tattalin arziki da salwantar rayukan jama'a da cutar COVID-19 ta haddasa, tare da bunƙasa ƙarfin hukumar lafiya ta duniya da iya dakile duk wata annoba. Daga New York ga rahoton da Babu Yakub Makeri ya aiko mana.
It is adopted.
Shugaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya na bana Dennis Francis kenan, yayin da yake tabbatar da kudirin, inda ya alƙawarin gabatar da kudirin a gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya don amincewa.
To be frank, We were woefully unprepared.
Yake a gaskiya za mu yi rauni wurin shirya ma wannan babban bala'i yanzu da muke ɗaukar matakai. Wajibi ne a kanmu da kuma irin darasi da muka ɗauka daga wannan annoba mu yi abin da ya dace. Yayin tabbatar da wannan sanarwar siyasa a taron kolin na farko da aka yi a kan kare annobar cuta mai yaduwa da kuma mai da martani. Kasashen sun kuma ba da himma wurin ganin an koma kan turba domin cimma muradun ci gaba na shekarar 2030. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Amina Muhammad ta ce martanin da aka ɗauka wa COVID-19 na rashin tausayi ne da kuma gazawa. Ta kuma yi batun ɗaiɗaito wurin gwaji da kuma rigakafin COVID-19, inda take cewa talakawa ne suka sha wahala sosai.
We must not repeat the mistakes of the past when the next pandemic strikes.
Ta ce kada mu maimaita kurakuren da muka yi a baya idan wata annoba ta ɓarke ko wata matsalar kiwon lafiya, wanda hakan ke nufi mu yi aikin tallafawa juna. Wannan dai gagarumin abin tarihi ne aka cimma a cikin gaggawa domin kare rayuwar mutane a duniya kuma su samu cikakkiyar kariya daga mummunan tasirin annoba da za su iya zuwa nan gaba. In ji babban sakataren hukumar kiwon lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus.
We may be tempted to think that the COVID-19.
Yace kila za mu iya tunanin cewa annobar COVID-19 ta zama tarihi, amma tarihi ya fahimtar da mu cewa COVID-19 za ta dade. To amma tambaya ita ce, shin mun shirya idan wata annoba ta barke?
When the next one arrives.
A matsayinmu na shugabanni, wajibi ne mu tabbatar da mun shirya.
We have a collective responsibility to protect our societies.
Yace muna da alhakin kare al'ummominmu da tattalin arzikinmu. Sanarwar siyasa da kuka amince da ita a yau alƙawari ne cewa tare muna ɗaukar alhakin da ya rataya a wuyanmu. Da yake jaddada muhimmancin wannan sanarwa, shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga ƙasashe da su taimaka wa hukumar kiwon lafiya tare da ƙara yawan tallafin kuɗi da suke bata. Baba Yako Makeri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
A gaida Baba Yako Makeri, har yanzu zai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. In kai ga Aisha ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan 5 da take bai wa hukumar harkokin zaben ƙasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agustan da aka yi a ƙasar. Cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar Talata, ofishin jakadancin Turai da ke babban birnin ƙasar Harare ya ce Brussels za ta janye tallafin dala miliyan 5 ɗin da take bai wa hukumar zaben Zimbabwe sakamakon yadda ta gudanar da babban zaben kasar da aka yi a watan jiya. Shugaba Emmerson Mnangagwa ya doke abokin hamayyarsa Nelson Chamisa na jam'iyyar Citizens Coalition for Change a zaben da aka fafata a ranar 23 ga watan Agustan bana. Wakilan EU da suka sa ido a zaben na Zimbabwe suna daga cikin sauran waɗanda suka yi suka kan yadda hukumar zaben kasar ta gudanar da zabuka a watan jiya. Masu sa ido daga kungiyar cigaban al'ummar Afirka ta Kudu ta ce zaben ya gaza bin tsarin da hukumar zaben yankin ta gindaya kana ta yi wa dokar kasar da na hukumar zabe karan tsaye. A ƙarshe, dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga ƙasashen yamma, ji ministan ma'aikatar tsaron Rasha Sergey Shoigu yayin wata ziyarar da ya kai Tehran a ranar Laraba. Kafar watsa labaran Interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce, mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirya yi duk da adawar Amurka da kawayenta na kasashen yamma. A jiya Laraba, Shoigu ya gana da manyan jami'an tsaron Iran Ali Akbar Ahmadiyan kana sun tattauna a game da wasu jerin batutuwa musamman ma batun abubuwan da ke faruwa a yankin Caucasus, a cewar kafar labaran Iran Nur. Kamfanin dillancin labaran Iran na Tasnim ya ruwaito cewa ministan tsaron na Rasha ya kuma ziyarci dakarun sararin samaniyar Iran da aka fi sani da Revolutionary Guard Corps ko kuma IRGC a takaice.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
VOA.
Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Kusan watanni biyu bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar, matakin yanke wutar lantarki da Najeriya ta dauka ya jefa kamfanoni da sauran masana'antu da ke amfani da wutar lantarki cikin halin kakanika yi, saboda sukan yi ne ko kwashe kwanaki ba wutar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Haruna Mambako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
A jamhuriyar Nijar, masana'antu da dama ne suka fada cikin wani hali saboda rashin wutar lantarki wadda tarayyar Najeriya ta katse a matakan tsawon rama kasar biyo bayan juyin mulki da ya kifar da Bazo Muhammad a ranar 26 ga watan Yuli da ya gabata kan karagar mulki. Daya daga cikin fannonin da ke fama da wannan matsalar shine kamfanonin aikin jarida da ke shafe tsawon wuni ko kwanaki ba wutar lantarki, kamar yanda waɗansu shugabannin rassan kamfanonin aikin jarida a birnin Kwanni suka yi mini ƙarin bayani.
Dauda kaka shugaban gidan radio sarauniya na nan birnin Kwanni, to lalle kan gidajen radio suna cikin wahalhalu sosai musamman tun bayan da aka yi mulki na 26 ga watan Juye. Kya mun shiga cikin wani hali na haula'i, tunda kuma Najeriya ta da yanke ma ƙasar Nijar wuta, wallahi mun shiga cikin hali. Mene hali? Mu gidajen radio ba mu aiki sai da wuta. To kaga tunda aka yanke wutar nan, aka dauke wutar nan, muke cikin wahaloli, ba abin da yake shiga. Shi gidan radio in ba aiki babu wuta, babu mai kawo dala shi domin shi gidan radio ya amfani da ta. To ka gani zan miji wani hali, wutar da ake samu awa ɗaya awa biyu an dauke wuta.
Ni ne shugaban gidan radio amfani na reshen birnin Kwanni, Mallam Gambo Adamu. Tare da wani al'amarin ya faru na yanke wutar nan tsakaninmu da tarayyar Najeriya, al'amura dai na gidan radio masu aiki da wuta, kai ba ma mu kadai ba, duk wata sana'a wanda ka san ana aiki da wuta da ita abin ya zama akanika yi.
Haka zalika masu sauraren gidajen radio ka sun bayyana irin yanda suke fama da wannan matsalar sanadiyar katse wutar lantarki daga tarayyar Najeriya.
Mun shiga cikin mayawancin hali na matsalar wuta, ba mu samun damar mu saurari radio, bale mu san da abinda duniya ta kunsa, ko menene ne sai to har shi wuce ba mu san da anya ba, kenan muna cikin matsala.
Dan saboda in ba a ji ala wuta ba, kowa cikin duniya suke, saboda babu radio ba zai mu san inda muke aje, amma radio nan kowa sai ya je unhani ne, ga wa'azi kana saurare, amma yanzu duka an zan cikin duhu.
Da yake ana samun wutar lokaci zuwa lokaci ta hanyar tashoshin watsa wutar lantarki masu aiki da hasken rana da injimukan da gwamnati ta yi tanadi, waɗansu masu sana'o'i kamar walda dinki da sayar da kayan sanyi suna masu kokawa game da wannan lamari.
Sunana Abdulmumin Masiri. Wallahi muna dai dan da na kudan wallahi muna dai gajiyin yadda kufirken suke mu. Yanzu kaga dai zamanin da kake mu yanyanke kuma kaya ga sunan muna jira wuta da shi ta home yaki. Allah babu wuta. Allah babu. Tun da safe babu komai wallahi zamanin da kake kaga shi.
Muhammadu Nura Tela, babu dare babu rana ko da yaushe, a dai sako a doki na akai ko da yaushe. Mun he ƙarhen sati guda muna neman wuta a taimaka mana a gyara mu. Bai da mu ne sirrin da mu a ce da an shiga cikin wani ne dai wanda kuma sai dai a yi hakuri dai, amma sai yanzu ana cikin wani ne dai wanda sai dai kowa ya hakuri. Duk da abun ba wai ya shafi ya masu sai da kaya mun sanyi ba ko kuma a mu ita dai wuta a wuce wanda kowa kusan kowa al'umma dai ana amfani da ita gaskiya. Kinan kaga ba wai masu amfani da ita ba ko muna sana'a, duk da rayuwa ta cikin gida ma da ake yi wuta tana da muhimmanci sosai.
Wannan lamarin na haifar da zulumi da ma hasara wa mutane da ke sana'o'i da wutar lantarkin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, kafin mu ci gaba mu shakata da wannan faifai.
Yeah.
duniya.
Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta tamkasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulaiman Muni Barma. Yau mun sauka a kasar Burkina Faso, inda bayanai yake nuna sannu a hankali na kasassu sun fara samun canjin tunani, wato daga dogaro da bara a matsayin sana'a zuwa koyon ayyuka da sana'o'in hannu don kare mutuncin kansu. Baban shirin na wannan mako, wanda wakilin sashen Hausa a kumasin kasar Ghana Hamza Adams ya zanta da shi, kwararre ne a harkar kere-keren kayayyakin fata a kasar Burkina Faso.
A yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, ana muke tare da daya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya musu jarabta na nakasa. Za mu tattauna da shi, mu ji daga gare sa kaɗan daga cikin abubuwan da suka yi sanadiyan kaisa ga aiwatar da aiki domin yin dogaro da kai. Ranka dai, kuka faɗi mana sunanka, shekarunka, sannan kai ɗan asalin Burkina Faso ne ko dai zuwa kai?
Sunana Usman Muhammad, ina 47. Ni dan kasa ne nan da kuma ni dan kasa da nan Burkina Faso, ina aikin fata ne a nan, ina belt, ina kuruguna, ina abun nan alhamdulillah.
Wannan matsala da kake fama da shi, an haife ka da shi ne ko dai da daman ka tashi ne wani abu ya sanadiyan haka?
To, daga baya ne wannan ciwon ya same ni, saboda tashi na da shekara zuwa 7 duka alhamdulillah ba da. Daga baya ne abun ya same ni, polio ne kama ni.
Polio ne ya sanadiya? Da ma'ana ba ka samu maka rigakafin cutar ta polio ba?
A ban samu wannan ba, shi ne.
To, kai karatu, daga ina kai karatu?
To, na yi Muhammadiyya ne, ban samu na sauke ba, kuma na yi boko dan kadan da na shiga kurmi su'a.
To, bayan ka kammala bokon, kai sana'a ta bara ko dai baka?
Ni ban yi bara ba.
Me yasa ne baka yi bara?
Tun da na tashi ya gani bara nan ba wani abun alheri ba ne. Mafi alheri kai ma ka samu abun da za ka yi, wanda za ka dogara da kanka. Dalilin ma da ya kara sa ni fita makaranta kenan, na fara koyon aiki.
Sai wani aiki ne ka koya lokacin da ka fice daga makaranta?
Aikin fata ne na koya. Aikin fata na koya.
Aikin fatan nan kana sarrafa fatan ne ya zamo me?
Ina sarrafawa in samu incentive da shi, in kurguna da shi duke wani abunda shi nake
kuma alhamdulillah ana samu abin rufin asiri da shi
to Allah na gode ma alhamdulillah ma samu rufin asiri ciki
na san koya zai akwai abokanka da su kuma suke fama da irin matsala na nakasa makamancin haka a iya samu wasu suna bara wani irin fi da kake da su domin ka ja hankalin su kuma su yi sana'a su dinga dogaro da kai
to ina yawan nuna musu wannan baraje barajin ba wani amfani ne da shi ba gomma mutum ka nemi kai ma abin da za ka yi saboda ko ka samu nakasa in baka rasa kai ma abin da za ka iya kai a rayuwa yafi amfani da wannan baraje ba wani amfani ne da shi ba saboda bara ba Allah na tuba ai ba alheri bane ai kai gomma ka nemi abin da kai ma za ka yi tunda baka rasa wani abin da ka iya kai a rayuwanka don shi wannan baran kuma dai ka samu abun da ka rinka kai ma kana yi yafi amfani
mun duba bangaren iyalinka kana da mata da yaya
a banda mata duk
bakai aure
ba bayan aure ba to
ko me dalilin haka
a dalili lokaci ne ka san komai shi Allah ya kawo kuma lokaci ne insha Allah akwai niyya Allah ya da zai
to Allah subhanahu wataala ya taimaka
amma amin ya Allah
koro mini daga nan Burkina Faso kuna da irin kungiya da ke kare hakkokin masu fama da nakasa haka in akwai ta ya sunanta sa'annan wasu abubuwa ne kusa maka bar kuke neman ku cimma nan zuwa
to eh gaskiya na akwai kungiyoyin amma akasari kungiyoyin nasu ba ingantattu bane saboda shi yasa ni a tuka ban cikin wata kungiya yanzu haka saboda kungiyoyin nasu ba ingantattu bane a zo a ce da a taimaka muku da a muku kaza da kaza karshen ta ga abun ya koma shiriri ta ne kawai yasa ma ni ban yawan wahada kaina ma cikin irin wannan abu
to ganin yadda ka samu kana aiwatar da sana'an kanka kana samun kuɗin shiga da kake kulawa da harkokinka na yau da kullum za ka iya ka jagoranci masu fama da nakasa ko da ku samar da kungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati
kwarai ku to akwai lokaci da muka yi wannan tunanin da mu wata kungiya insha Allah saboda irin wannan abubuwan sanda wani ya zo ya gani ya man magana cewa mu yi kungiya muka yi kungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako har yanzu dai ban hada kungiyar bane insha Allah amma akwai niyyar kungiya wanda ni da kaina ke so in kungiyar ma
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da ci gaban wannan tantaunawa a madadin Usman Muhammad dan kasar Burkina Faso da wakilin muryar Amurka a Ghana Hamza Adams ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
kai da Sule yanzu kuma lokaci ne da Rudwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridan Ghana
da jaridar The Chronicle da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine Alan ya girgiza dangane da labarin cewar yana alaka da CPP jaridar The Chronicle ta ce tsohon ministan Trade da masana'antu Alan Kwadwo Tremanche ya girgiza ainin da rahotannin da ke nuna cewar yana kokarin yin danganta da Convention People's Party da kuma Ivan Kwabna Prince tsohon dan takarar jam'iyyar wata majiya da ke da kusa da wanda ke kokarin yin takara wajen NPP ya fada wa Chronicle cewa rahotannin da jaridu suke dauke da shi baya yiwa ya zama gaskiya an fada wa jaridar Chronicle ranar Litinin 18 ga watan Satumba shekara 2023 cewar babu wani tattaunawa da an kai dangane da alakan Alan Chirmanten da Grace City takara a tafin shekara 2024 ita kuma jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito a cikin rajistar masu zabe da ke gudana yanzu haka nan kasar dangane da abin da hukumar zabe ta ce ta yi rajistar mutum 182,831 cikin kwanaki 6 fadin kasar jaridan Ghanaian Times ta ce hukumar zaben kasar nan ta nuna cewa ta yi rajistar jimlar mutum 182,331 na masu rajista cikin kwanaki 6 majalisar masu zabe dake gudana yanzu haka cikin kasar in an koma ga alkallo ma jihar Ashanti ce ta yi rajistar mafi yawan mutane mutum 29255 wanda ya kama kashi 16 a cikin 100 sai babban jiha Akara mutum 27264 wanda yayi kashi 14.9 jihar yammaci mutum 11644 wanda ya wakilci ko kuma dai ya kama kashi 6.4 a cikin 100 jihar yammaci maso arewa 6491 wanda ya kama kashi 3.6 har yanzu dan uwan Cecilia da Fada yammaci na aiko kudi zuwa cikin accountin dinsa wato opishin mai bincike ko kuma da mai tuhumar mutane na musamman ne ya kawo kotu haka kuma jaridar da harta ruwaito wannan labaran tace ofishin mai tuhumar mutane na musamman ta fada wa ainihin kotu cewar accountin din bankin marigayi dan uwan minister na tsabta da kuma albarkatu na ruwa Cecilia Damfa har yanzu fa yana aiki game da wani rahoto da aka samu akan myjoinonline.com wadda aka mika copy zuwa ga ofishin mai tuhumar mutane wadda ya cika a kotu ya nuna cewa wannan accountin din kudi har yanzu ana aika masa sabbin kudi zuwa ga minister na tsabta da albarkatun ruwa da wannan sharhi na jaridar The Herald muka isu karshen sharhin jaridun na yau Radwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
daga da Radwan Abbas yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to Hafiz a takeice shugaban Amurka Joe Biden ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Laraba don tattaunawa game da manufar Isra'ila ta fadada matsugunan yankunan da suka mamaye a yammacin kogin Jordan da kuma duba yuwar yiwuwar dokokin shari'ar Isra'ila garan Bawul waɗanda masu suka ce yana yiwa demokradiyyar kasar barazana Ukraine ta tabbatar da korafinta a kungiyar kasuwancin duniya bayan da kasashen Turai da dama suka sanya takunkumi kan shigo da kayan abincin da aka sarrafa a kasar ta Ukraine. Hungary, Poland da Slovakia duk sun hana shigo da hatsi daga Ukraine da kuma sauran kayan abinci a ranar Juma'a tare da cewa shigo da kayan abincin na yi wa manoman su cikas. Gwamnatin Biden ta bada sanarwar samar da tsabar kuɗi dala miliyan 600 da zai taimaka wajen samar da kayan gwajin corona da zai bai wa mutane dama su yi gwajin da kansu a gida. Sannan kuma za a sake kaddamar da wata kafa ta yanar gizo da za ta bai wa Amurkawa damar yin odar kayayyakin gwaji guda 4 ga kowane gida. Manufar ita ce don tabbatar da wadatuwar kayayyakin gwajin a lokacin da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar ta corona da ke zuwa wato a lokacin hunturu. Kungiyar tarayyar Turai ta ce za ta janye tallafin dala miliyan 5 da take baiwa hukumar harkokin zaben kasar Zimbabwe akan abin da ta ayyana a matsayin rashin nuna gaskiya a zaben watan Agustan da aka yi a kasar cikin wata sanarwar da aka fitar da yammacin ranar Talata. Dangantaka tsakanin Rasha da Iran ya kai wani sabon mataki duk da adawar da suke fuskanta daga kasashen yamma, inji ministar ma'aikatar tsaron Rasha Sergei Shoigu. Yayin wata ziyarar aiki da ya kai Tehran a ranar Laraba, kafar watsa labaran Interfax ta ayyana cewa Shoigu ya ce mun tsara wasu jerin abubuwan da muka shirye yi duk da adawar Amurka da kawayenta da kasashen yamma.
To masu sauraro da takardun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, Niger da Kamaru, karfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Aisha Ma'az da ta karanto labarai sai kuma Salaman Abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.